Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Pastor Stephanus Ishaya yana shirye a fili domin sujada. Zai mana magana ne akan mutuwa. Sai an murmutsa kusa a ji menene yake tafiye da shi akan wannan kai mutuwa. Pastor Yohana Simon shi kuma yana shirye domin ansa tambayoyi da mai sauraro ya turo. Ishaya Zakariya ke maka maraba da zuwa da fatan cewa za mu samu ginuwa a cikin shirin. Faso Audu shi ma yana tafiye da guziri domin rayuwa. Maraba da zuwa.
Mai sauraro, muna marabtanka da sake saduwa a cikin filin ansa tambayoyin mai sauraro. Sunana Pastor Yohana Simon, da fatan Ubangiji za ya bishe mu a cikin wannan shiri. Kafin mu ci gaba, bari mu yi addu'a. Ka bishe mu ya Allah, ka jagorance mu albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Za mu ɗauka tambaya na fari a yau daga wurin dan uwa Ezekiel Adamu daga EYN Church Watu a ƙaramar hukumar Michika a jihar Adamawa. Yana tambaya da cewa, menene ya sa Allah ya umarci annabi Hosea da ya auri mace karuwa? Tambayarsa kenan, Pastor.
To, Ubangiji ya cewa annabi Hosea ya auri karuwa saboda kawai ya nuna irin ƙauna wanda yake da shi zuwa ga jama'arsa Isra'ila. Domin duk da yadda yake kaunarsu, amma ba su fasa bin waɗansu alloli ba, wanda yana daidai da karuwanci. Idan mun karanta cikin littafin Ishaya Sura 54, aya 5 zuwa 6, da kuma Hosea Sura 3, aya 1 zuwa 3, za mu ga hakan nan. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
Sai Jackson T. Yakubu daga Sheleng a jihar Adamawa yana neman fasaran littafin Luka Sura 18, aya 1 zuwa 8.
Luka Sura 18, aya 1 zuwa 8, a nan, Yesu yana nufin mu nace cikin roƙe-roƙenmu ne ga Allah, har sai mun sami biyan bukata. Kada mu yi ƙasa a gwiwa dare da rana. Allah za a yi mana sakayya ga waɗanda suka cuce mu, zai kuma biya dukan bukatunmu, abinda wannan wuri yake nufi kenan. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
PC Intari Moses daga karamar hukumar Gasol a jihar Taraba na cewa, menene Mata Sura 19 aya 30 ke nufi da cewa na farko za su zama na karshe kuma za su zama na farko? Tambayarsa kenan.
Bitrus ne ya yi wa Yesu tambaya cewa, su sun bar abu duka sun bi shi, me za su samu? Shi ne Yesu ya ce musu a cikin sabunta, za su samu riba 100 da raina har abada, inji aya 28 zuwa 29. Amma waɗanda suka karɓi Yesu, sai daga baya suka ridda, to ba su da matsaya a gaban Yesu. Waɗanda kuma daga baya suka karɓi Yesu, su ne Yesu za ya yi lissafinsu, inji aya 30 kenan. Wato idan ka karɓi Yesu, ka rike shi har matuka. Idan ka sami matsala, za ka zama da na farko ne, yanzu na karshe kuma mararai na har abada. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
Yakubu Ibrahim daga Ekwachoj gidan Korau a ƙaramin hukumar Kafur a jihar Katsina na neman fasara littafin Matta Sura 16 aya 28.
Matta 16, 28. A nan Yesu yana batun waɗanda har abada ba za su ɗanɗana mutuwa ba, wato masu adalci waɗanda a bayanuwar ɗan Allah za su gan shi, amma a masu rai a sannan amma masu zunubi, darajarsa za ya kashe su nan take, mutuwa ta fari kenan a gare su kafin mutuwa ta biyu ta hallaka su har abada. Adilai kuwa sai dai jikunansu kawai za a canza su, in ji Korintayawa ta fari Sura 15 aya 51, su ne masu adalci da ba za su ɗanɗana mutuwa ba. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
Kwala Joseph daga EYN Church Dabna a Adamawa na neman fasaran farawa Sura 24.
A farawa Sura 24 na magana ne a kan yadda Ibrahim ya ɗauko wa ɗansa Ishaku mata daga cikin danginsa, saboda gudun kada ya yi aure cikin al’ummai wanda ba su mai da Allah abin bauta a gare su ba, domin kada bawan shi da ya aike shi ya yi masa yaudara, sai ya sa shi ya rantse, kuma ya ɗauko wa Ishaku mace na gari mai suna Rebeka. Ishaku kuwa ya kaunace ta, in ji littafi mai tsarki. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
Amina magaji daga Equa Church Malumfashi na neman fasaran Ibraniyawa Sura 6 aya 4 zuwa 6.
Ibraniyawa Sura 6 aya 4 zuwa 6. Wannan wuri yana nufin cewa dukkan wanda ya karbi Kristi ta wurin baptisma, sai daga baya ya ridda, yana kuma aikata ababa marasa kyau, wato taka dokar Allah. Irin wannan dai aya 8 na cewa hallaka ne, saboda ba masu jin doka ke kubuta ba, sai masu kiyaye doka, in ji Romawa Sura 2 aya 13. Da fatan mai sauraro ka sami gamsuwa.
Ta fi in the lokaci yayi za mu sadu a sama ko da wani ya tafi ko da wata ta tafi in lokaci yayi za mu sadu a sama mun zo da ya da ya da ya da ya da sa in the lokaci yayi za mu sadu a sama mun zo da ya da ya da ya da ya da sa mu goma in the lokaci yayi za mu sadu a sama.
Mai sauraro barka da warhaka, barka da jimirin sauraron mu. Muna fata Ubangiji ya bishe ka cikin ini yau. Karatunmu na yau yana samuwa ne a cikin littafin Ayuba sura 10 aya 21 da 22. Ayuba sura 10 aya 21 da 22. Kamin in kaurace inda ba zan dawo ba, wato zuwa kasar duhu da inuwar mutuwa, kasar duhu baki kirin duhu sosai, kasar inuwar mutuwa barkatai babu kaida, inda haske kamar duhu ne. Kan maganarmu a yau, kasar duhu da inuwar mutuwa, kasar duhu da inuwar mutuwa. Mu yi addu'a. Mun gode maka Yesu domin bishewa wanda ka yi mana cikin ini yau. Mun kuma zo da zamu ji daga cikin zattukanka. Muna roƙon Ruhu Mai Tsarki domin ya bishe mu, ka ji mu, ka ansa mana albarkaci Yesu Mai Cetonmu. Amen. Menene mutuwa ke nufi? Kafin mu yi nazari akan mutuwa, mun rigaya mun samu labari da tarihi na yanda Ubangiji ya halicci dan Adam. Litafi ya gaya mana ya halicci dan Adam a gonar Adini daga turbayar kasa, sai ya jinjina a cikin dan Adam numfashinsa, mutum sai ya zama rayayye, ya zama mutum mai numfashi. Hakan nan ne aka halicci dan Adam daga turbayar kasa. Sai aka saka masa nama, aka sa jijiyoyi, jini ya zo, mutum ya kasance yana da rai. Mutum yaya ne yakan mutu? Mutum yaya ne yakan koma kasar bakin duhu inda rayuwa barkate take? Mai Zabura sura 146 aya 4 ya gaya mana cewa lumfashi yakan fita, yakan koma turbayar kasa a wannan rana, shawarwarinsa suka lalace. Dan Adam da Allah ya halitta cikin surarsa da kamanninsa, akwai lokaci da takan zo masa da yakan mutu. Sannan bincike da kuma littafi ya gaya mana cewa mutuwa takan kasance ne yayin da lumfashin nan da Allah ya sa cikin dan Adam ya fita. Sannan mutum yakan zama babu numfashi, mutum yakan zama turbaya, mutum yakan lalace, shawarwarinsa a wannan lokaci babu kuma. Yakan koma turbaya domin numfashinsa ya fita, turbaya yakan koma domin ya koma kasa na duhu, kasa inda babu mai tattaunawa da shi. Shi yasa inda muka yi karatunmu, littafi ya ce mana, kamin in kaurace inda ba zan dawo ba, wato lahira kenan, wato zuwa kasar duhu da inuwar mutuwa, inda ake tafiya bayan an cire lumfashin dan Adam. Mutum yakan tafi wurin da ake kira kasar duhu da inuwar mutuwa. Sai litafi ya ci gaba da cewa kasar duhu baki kirin kasar inuwar mutuwa barkate babu kaida, inda haske kamar duhu yake. A can cikin kabari, can cikin lahira, littafi ya gaya mana cewa rayuwa barkate take a can wurin mutun yana da ido amma baya gani a can wurin mutun yana da kunne amma baya ji a can wurin mutun yana da kafa yana da hannu amma baya motsi dukan rayuwar dan adam yakan zama babu ka'ida an taba yin wani babban bakin duhu a kasan Masar lokacin da ƴaƴan Isra'ila za su fita wannan duhu an kwatanta shi da duhu ne wanda zaka iya ka kama da hannunka to amma ina so in tabbatar mana da cewa duhu irin wanda littafi yana mana magana anan wanda dan adam zai tafi kasa barkate wannan duhu zaka ji shi a jikinka zaka ji wannan duhu kaman kana cikin ta ne a cikin ta kana rayuwa a cikin ta zaka kasance menene ya zama tunda ba shi da waɗannan ababa wato ido wanda yake gani baki wanda yake magana kunne wanda yake ji da kafafuwa da hannu wanda babu motsi menene mutum yakan zama a cikin littafin mai zabura sura ta 39 aya 5 da kuma aya 16 yace gashi ka maida kwanaki na kamar tafin hannu girman shekaru na kuma a gabanka ba wani abu bane hakika kowanne mutum banza ne komi kyan muhallinsa mutum baya ya koma kasan barkate baya ya koma kasan duhu baya ya koma inuwar mutuwa mutum yakan zama banza domin da shi da banza daidai ne sai aya na 11 a sura 39 na zabura yace lokacin da kake sauta ma mutum da horo sabili da zunubi kakan sa jamalinsa shi lalace kamar asu hakika kowanne mutum wofi ne mutum banza ne bayan da ya mutu mutum banza ne bayan da ya kwanta babu lufashi cikinsa mutum yakan zama ba komai bane yakan zama wofi mutum yakan zama babu wani tasiri gare shi to sai tambayan anan shine don menene kai kake fankama littafi ya gaya mana koda menene muhallinka koda menene matsayinka koda menene arzikinka koda menene wadatanka ranan da aka ce ba ka da rai ba ka da lumfashi ka zama da kai da banza banza ma ya fi ka ka zama da kai da wofi wofi ma ya fi ka mutum yakan zama banza yayin da lumfashi ya fita cikinsa mutum yakan zama wofi yayin da lumfashi ya fita cikinsa mutum yakan zama ba komai bane komai dukiyanka komai wadatanka komai arzikinka duk abin da ka tara kamar mutum yakan zama lalacewa ne mutum kakan zama babu wani fa'ida a gare ka yayin da ka koma cikin kabari sai a cikin aya da kuma sura na 5 na Ayuba littafi ya gaya mana a aya 26 da cewa da shekaru cikakku zaka koma kabari kamar dami hasi da kaka sai tambayar shine yaya dan adam yakan koma cikin kabari yaya dan adam yakan koma cikin kasan nan baki inuwar mutuwa kasa na barkate littafin Ayuba sura 5 aya 26 ya ce mutum yakan koma kamar dami ka sani dan adam idan ka zama kamar dami manoma sun fi sani yanda akan tara hatsi a daura shi musamman waɗanda da suke noman dawa akan zaba a daura in a daura dami bai san komai ba sai a dauke shi ko a sa a cikin rumbu ko kuma a sa a cikin bukka yanda mutum yakan kasance kenan yayin da babu lumfashi a cikinsa yayin da mutum ya koma kasan barkatai, yayin da mutum ya koma cikin turbaya, ba yakan sani ba, akan dauke shi kaman damin hasi a gangarar da shi cikin rami. Yan uwana da mai sauraro, menene yasa kai kana fankama? Menene yasa kana fankama da rayuwa wanda ba ta da tabbas? Rayuwa wanda ciki ko da menene ka mallaka, kai da banza, banza ta fika. Don me yasa kana da tunani irin na fara da baka da tunani wata rana zaka mutu? Ina so in tabbatar maka da cewa komai fankamanka, komai dukiyanka, komai duk abin da ka tara wata rana za a gangarar da kai kaman damin dawa. To sai dai amma muna da bege, begen mu shine duk koda mun mutu wata rana Yesu zai zo, zai tada matattu waɗanda sun mutu cikin Yesu, inji littafin ruya ta Yohana, su za su tashi, za su koma su zauna tare da Yesu. A cikin Tesalonikawa ta fari sura 4 aya 16 da 17 littafi ya gaya mana cewa Yesu zai zo da babban kaho da ƙara. Matattu da suka kwanta cikin Kristi za su fara tashi, za su koma su yafa rawani da jiki mare ruba, begin da muke da shi kenan. Domin koda mun mutu, koda mun koma kasan barkatai, koda mun koma kasa na babban duhu, littafi ya ba mu bege na cewa Yesu zai zo ya busa kahonsa, matatu za su tashi, za su yi rayuwa irin na Yesu Kristi, za su rayu tare da shi, za su dawama tare da shi. Domin wannan bai kamata ka kasance da tsoro na mutuwa ko komawar kasa na duhu na barkatai ko inuwar mutuwa ba. Domin da yawa suna da tsoro idan an yi maganar mutuwa, da yawa suna da tsoro sukan ce ma aljannu sun tashi. Mai sauraro, ina so ka gane cewa wannan rai kayan aro ne. Wata rana zaka koma kasan barkatai, wata rana zaka koma kasan duhu, wata rana zaka koma kasar mutuwa. Amma duk da haka Yesu ya bamu bege, yayin da kana sauraro, bari begen nan ya kawar da tsoron mutuwa a cikinka, yayin da zaka shirya domin ka sadu da Yesu. I wannan shine begenka, zan so in yi maka addu'a. Mun gode maka Yesu domin dama da ka bamu, ka kuma yi mana tuni game da kasa na mutuwa. Ka bamu bege na cewa wata rana za mu tashi tare da kai. Idan wannan shine tunaninka da begenka, Ubangiji ya taimake ka cikin tunani. Albarkaci Yesu Ubangijinmu da mai cetonmu. Amin.
Kai ban kwana da abin da ke mara kyau a cikin rayuwarka. A kullun yana da kyau ka dubi rayuwarka, ka kuma binciki kanka, ka lura da irin abubuwan da ya kamata ka rabu da su, kai ban kwana da su. Idan kana so ka kasance da nasara a cikin rayuwarka, to lallai akwai abubuwa da ya kamata kai ban kwana da su, ko kuma ka rabu da su. Wataƙila waɗannan abubuwan mutane ne, ko ko wasu wurare da kake zuwa, ko wasu abubuwa da kake amfani da su. Amma anan bari in ce ba abu ne mai sauƙi mutum ya yi ban kwana da abubuwan da yake so ba, musamman ma idan ya shaku da irin waɗannan abubuwan. Yaya kakan ji idan abokinka da ka shaku da shi zai rabu da kai, ko kuma kai zaka rabu da shi? Kai tafiya mai nisa, ko kuma rabuwa ta zama ta dindindin? Baya kan kasance da sauki, yakan kasance abu mai wuya sosai mutane su ce a'a ga rashin da'a. Rashin da'a da kuma zunubi abu ne mafi sauki da zuciyar mutum take kaunar yi. Akwai abubuwa da yawa da ba su da kyau a rayuwarmu, amma mutane sun fi kokarin su yi kusa da waɗannan abubuwan. Yana kuma da sauki ka sa kafarka ka yi irin waɗannan abubuwan. Akwai wasu kuma da suke bin abokai marasa kyau, akwai wasu da suke ciye-ciye da shaye-shaye marasa kyau. To ya kamata kai ban kwana da waɗannan abubuwan. Ina dalilin da za ka yi abuta da abin da zai halakar da rayuwarka? Me zai sa ba za ka yi ban kwana da wannan abokin da yake jan ka zuwa halaka ba? Me zai sa ba za ki ban kwana da wannan aboki ko ko saurayi da yake kai ki zuwa halaka ba? Me zai hana ka kai ban kwana da wannan kwalbar giya da take hana ka ba iyalinka kuɗin abinci? Me zai hana ka yadda wannan sandar sigari kai ban kwana da ita? Wasu sun taɓa yin ban kwana da waɗannan abubuwan suka yi nasara. Me zai hana ka kai ma kai ban kwana da su domin kai nasara. Bari ka juye baya ka ce bye bye ga rashin imani, ka ce bye bye ga rashin da'a, ka ce bye bye da zaman kashe wando. Idan muka lura a cikin littafi mai tsarki, sa'ad da Musa ya yi ban kwana da dukkan annashuwa na Masar, sai Allah ya mai da shi ya zama shugaba. Ba za ka iya samun takamaiman nasara a rayuwarka ba idan ba ka yi ban kwana da irin abubuwan nan da suke jawo ka zuwa ƙasa ba. Ina kira a gare ka a yau ka juya baya, ka yi ban kwana da abubuwan da suke daddaure maka ƙafa, suke hana ka tafiya a cikin rayuwarka. Ba za ka iya yin nasara a wannan tsere na rayuwa ba idan ba ka juya baya, ka musunci kanka, ka yi ban kwana da abubuwa marasa kyau na yau da kullum ba. Wannan shawarar tana zuwa ne ta hannun Malam Abu Dawaki.
Mai sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya sake kai mu rai da lafiya za mu ci gaba da wannan hidima. Ina gode maka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga ƙarshenta. Ina kuma godiya zuwa ga duka waɗanda sun tallafa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani ko wata shawara, sai a rubuta mana ta wasiƙa. Adireshinmu shine Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email namu awrnigeria@yahoo.com. Za mu yi matukar farin cikin samun sakon mai sauraro. Ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a cikin shirin. Ina cewa mun gode, albarkan Ubangiji ya kasance tare da ku. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu gobe lafiya. A tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.